نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 4 ga watan 12 shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da yammaci na 21 ga watan 3 shekara ta 1900 da kuma 99 dan ci gaba da karatun littafin mu kitabut tauhid wannan kuma shine darasi na 34 haka ne ko babu man jahada shay'an min asma'illahi was sifat wannan babi da muke magana a kansa babi ne da yake magana kan man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat babun da yake magana kan wanda yayi musun wani abu na sunayen Allah da siffofinsa an gane ko domin asalin imani wanda imani ke ginuwa akai shine imani da Allah ta'ala shi ko imani da Allah ta'ala ya kunshi al'amurra kamar haka farko imani da kasancewarsa samamme akwai shi na biyu imani da kasancewarsa shine rabbu mahalicci mai kuma kulawa da halitta din na uku imani da kasancewarsa shi kadai ya tantanta a yi masa bauta na hudu imani da sunayensa da siffofinsa idan aka ce wani yayi imani da Allah ana nufin ya yarda da Allah ta waɗannan bangarorin guda hudu kasancewar Allah tamamme kasancewarsa rabbu kasancewarsa ilahu kasancewarsa lahul asma'ul husna was sifatul ulya cewa yana da sunaye madaukaka yana da siffofi madaukaka sunaye mafiya kyau siffofi madaukaka yayin da mutum bai yarda akwai Allah ba bai imani da Allah ba in ya yarda akwai shi samamme amma bai kadanta shi ba ta fuskar rububiyya shi yana ganin Allah na halitta wani ma na sai Allah halitta Allah na jibintan nauyin kulawa da wani sashi na halitta wani sashin kuma wadan suke yi kaga ya sanya mu Allah kishi a cikin rububiyya kenan ko ya yarda Allah kadai ke da rububiyya amma ya sanya masa kishi ta fuskar yi masa ibada uluhiyya kenan ko ya kasance ya yi inkarin wani suna cikin sunayen Allah ya ce shi ya yarda akwai Allahu amma bai yarda ba da Ar-Rahman bai yarda ba da Ar-Rahim ko Al-Malik ko Al-Quddus ko As-Salam kaga wannan ya yi inkarin suna ne cikin sunayen Allah ko ya yi inkarin wata sifa cikin sifofin Allah kamar ya yi inkarin daidai kwanta kan al'arshi ya ce ni ban yadda ba daidaita kan al'arshi kamar yayi inkarin kasancewar Allah yana da hannu kamar yayi inkarin kasancewar Allah yana da ido kamar yayi inkarin kasancewar Allah mai ji ne ko kasancewarsa mai gani ne da sauransu idan mutum yayi inkarin waɗannan al'amura har yanzu ya karye kashin bayan imani da Allah ya kafirce mu ubangiji kenan kun fahimta da kyau yanzu imani da Allah ya kunshi al'amura guda nawa hudu imani da kasancewarsa samamme imani da rububiyyarsa imani da uluhiyyarsa imani da sunayensa da kuma siffofinsa to yanzu nan gurin zai magana akan sunaye da siffofi saboda galibin abinda malam ya tabbatar mana a babukan baya daga farkon littafi zuwa inda muka tsaya abinda ya tabbatar mana imani da kasancewar akwai Allah imani da kasancewar Allah ke kashewa da rayawa rububiyya kenan imani da kasancewar shi kadai ake yi wa bauta ba a sa masa kishiya yanzu nan zai tabo wani bangare na tauhidul asma'i was sifat babu man jahada babin da yake magana dangane da wanda yayi musu shay'an wani abu minal asma'i na sunayen Allah was sifati da siffofi to sai malamai suke cewa al-juhud adan ce jahada fi'il madi al-juhud shine masdarin kalma din shi al-juhud iri biyu ne an gane ko al-juhud ma'anarsa inkari to shi inkari din nan iri biyu ne an gane ko imma dai ya kasance wato inkari na ƙaryatawa ko kuma inkari na tawili inkari na ƙaryatawa Allah ya ce sunansa Ar-Rahman Ar-Rahim a cikin Al-Qur'ani la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim yace sunansa Al-Malik Al-Qudus sai mutai ce san ban yadda ba Ar-Rahman ba sunansa bane Al-Malik ba sunansa bane Al-Qudus da As-Salam duk wannan ba sa cikin sunayen sa inkari ne mai kenan na karyatawa mutum yayi inkari na karyata sunan Allah kenan ko yayi inkari na karyata wata sifa cikin sifofin Allah to wannan duk wanda yayi wannan ya kafirta ya bar musulunci kun gane ko na biyu inkaru ta'wil yayi inkari na tawili menene inkarin tawili wato ya karkatar da lafazin da ke dauke da siffar Allah zuwa wata ma'ana wadda bata dace da harshen larabci ba wanda shi larabci da shi Allah ya saukar da alqur'ani misali ubangiji ta'ala ya siffanta kansa cewa yana da ido har yana cewa jirgin ruwan da ke dauke da annabi nuhu da mutanansa tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufr wannan jirgin ruwa Allah sai tana gudana akan idanunmu abin nufi tana gudana karkashin kiyayewar Allah da kulawarsa yana kallanta da idanunsa to sai wani ya zo ya ce idan muka ce ayun Allah na da ido bai dace ba amma mu karkatar da ma'anar sai a ce tajri bi ayunina bi ma'ana tajri bi aradina wannan jirgin ruwa tana gudana a karkashin falalar kasarmu farfajiyar kasarmu wato kenan ya inkari mai inkari na tawili kenan ya yi tawilin ido da mai cewa kasa ake riki kamar Allah ya ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha bari ubangiji ta'ala yana da hannaye guda biyu mabsutatani waɗanda suke shimfiɗe yake yin baiwa da kyauta da su baya gajiyawa yunfiqu kayfa yasha yana ciyarwa yana yin kyauta da baiwa gurgurdan yadda ya so sai wani zai ce a idan muka ce yana da hannaye guda biyu mun kwatanta shi da dan adam da aka yi da hudun nan ba hannaye ake nufi ba abinda ake nufi sama da ƙasa kun fahimta da kyau ko abinda ake nufi da yadahu ana nufin ni'imomi domin al-yadu ni'ima kenan yadahu wato ni'imominsa guda biyu ko yadahu yace kudura ta sa guda biyu yace yadu abinda ake nufi da yadu kudura kenan kaga wannan bai musun waɗannan sunayen ba bai musun wannan siffar ba amma yayi mai yayi musun ma'anarta yayi musun ma'anarta da haka sai inkari da tawili shi inkari na farko inkari ta kazi mun riga mun ce duk wanda yayi shi ba zai kwana ko yayi ne cikin musulunci ba to amma shi inkari tawili malamai suna kasa shi gida biyu suka ce idan mutun yayi tawilul lafazi da ma'anar da kwata kwata ba ta zawa a larabci cewa lafazin yana daukan wannan ma'anar to shi ma daidai yake da inkari ta kazi kamar yadda muka ce tajribi ayunina wanda ayun jam'i da na ayin ayin yana nufin ido sai mutum ya ce tajribi aradina wanda aradi jam'i na al-ardu al-ardu na nufin kasa ba yanda za a yi a larabci al-ainu bi ma'ana al-ardi ba zai taɓa yiwuwa ba ko ya ce bal yadahu mabsutatani ya ce mabsutatani yani as-samawat wal-ardu sai zanto al-yadu bi ma'ana as-samawat wal-yadu bi ma'ana al-ard yadahu yani as-samawat wal-ardu kaga babu yanda za a yi yazu da yazo da ma'anan as-sama ko yadu da yazo da ma'anan al-ardu a cikin larabci da haka wannan ma daidai yake da inkari ne mai na takzib kun gane wannan da gaske amma idan mutun yayi tawili zuwa ga abin da a iya karbarsa a larabci duk da cewa ba shi ayar take nufi ba amma a larabci ana iya karbarsa to wannan ba a cewa ya kafirta sai a yi masa bayani sai a isar masa da sako a yi masa bayani a faɗakar da shi yana nan a matsayin ɗan bid'a amma da dama suka ce bai kafirta ba shine suka ce kamar mutum ya fassara yadu da ni'ima dan a larabce larabawa sun saba su fassara yadu da ni'ima wani lokacin amma da an ce yadu daidai daga cikin ma'anarta mafi shahara shine hannu amma tana ɗaukar ma'anar ni'ima ɗin wani lokaci kamar yadda wani ke cewa wa kam li zalamil layli indaki min yadin tuhaddisu anna al manawiyyata takzibu yake magana ga masoyiyarsa yake cewa ya so da dama a cikin dare na ga baiwa da kyauta a wurinki mai tarin yawa wanda baiwar da kyautar da ke nuna man manawiyya ƙarya suke yi manawiyya waɗansu mabiya addini ne da suke cewa dare yana kunshe da sharri ne baya kunshe da alkhairi kun bayyanta ko suka ce babu alkhairi ko da tsinke ɗaya cikin dare sharri ne tsaba to sai suke jingina alkhairi zuwa ga yini sharri su jingina ma dare sai yake cewa to ƙarya suke yanzu kai kin ƙaryata su dan naga alkhairan ki cikin dare masu tari yawa wanda ba za su kirgu ba irin wanda ke nuna ma'anawiya ƙarya suke shine wa kam li zalamin layli indaka min yadin tuhaddisu anna al-ma'anawiyata takribu kama su karatun adab wato kenan kaga wannan ya nuna al-yadu tana zuwa da ma'anan me ni'ima to idan mutun yayi tawilin wata aya da ke daukun shi da sufar ubangiji zuwa ga wani abu wanda a larabta ta iya daukan wannan to wannan suka ce bai kafirta ba amma da zaran yayi tawili zuwa ga ma'anar da ba za ta daukan wannan ba suka ce tawilin sa ba a kiran sa tawili sai da ce masa tahrif abin da yayi daidai da abin da yahudu suka yi ne yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wanda shine tabdilu kalamillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalamallahi ta'ala to wannan sai zanto gaba ɗaya idan mutun yayi baya cikin musulunci Allah ya tsare da haka dai babban abin da muke so mu gina a wannan babi wajibi ne ga dukkan musulmai maza da mata mu yi imani da sunayen Allah mu yi imani da siffofin Allah gaba ɗaya duk abin da Allah ya rada ma kansa suna da shi cikin Qur'ani ko a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah ya zama tilas mu gaskata mu yadda suna ne na Allah duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin Al-Qur'ani ko cikin hadisi ingantacce daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama tilas mu yi imani da wannan sifa a matsayin sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku gane sunan Allah da siffar Allah ba a tabbatar da shi ta fuskar ijtihadi sai abinda nassin Qur'ani ya tabbatar in nassi ya tabbata kaza sunan Allah ne kamar Allahu Ar-Rahmanu الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر duk wadannan menene sunaye ne na Allah saboda me tabbatar wannan cikin karshen suratul hasiri al-khaliq al-bari' al-musawwir duk wannan al-khaliq da al-bari' da al-musawwir sunaye ne na Allah dan sun tabbata ne duk a cikin ayoyin al-Qur'ani mai girma al-aziz al-hakim as-sami' al-basir al-alim al-qadir al-afu al-ghafur dukkan waɗannan sunaye ne na Allah bi dalili ne saboda sun tabbata cikin Qur'ani to sai mutum ya tabbatar da shi amma ta hanyar ijtihadi ka ce sunan Allah as-sami'u sai ce to ina as-sami'u cikin Qur'ani ko hadisi babu Allah bai ambaci kanshi ba da suna as-sami'u cikin Qur'ani ko hadisi to sai zanto bai dace ka cewa Allah as-sami'u ba sai dai a babin bada labari wane ne ya san'anta sama da kasa sai ka ce me sani'u ha huwa Allah wanda yayi su shine Allah anan labari kake barwa ba suna karada masa ba suna Allah allazi atqada kullu shay innahu khabirun bima taf'alun nan babul akhbar ne ba babu tasmiya bane ba akwai bambanci tsakanin rada suna da bada labari an fahimta ku akwai bambanci tsakanin rada suna da bada labari dan haka baya halatta rada ma Allah suna sai abinda Allah ya tabbatar ma kansa cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce kamar ya baya halatta baya Allah wata sifa sai abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sifa cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce wannan duk yana da kyau mu fahimce shi a babul asma'i was sifat baya ga haka mu fahimta cewa akwai bambanci tsakanin sunayen Allah da sunayen bil adama sunayen Allah suna daukan ma'ana biyu ne suna cin gashin kansu a matsayin suna sannan suna kunshe da sifa dan haka suke ce musu a'lamun wa awsaf a'lamun bi itibarin wa awsafun bi itibarin akhar sunayen Allah sunaye ne ta wani bangaren siffofi ne kuma ta wani bangaren idan kace ar-rahmanu suna ne ar-rahimu suna ne kuma nan take ar-rahmanu yana kunshe da sifa shine kasancewarsa mai rahama al-maliku yana kunshe da sifa shine kasancewarsa mai mulki As-Sami'u yana kunshe da sifa shine kasancewarsa mai mai ji Al-Basiru yana kunshe da sifa shine kasancewarsa mai gani kaga Al-Basiru suna sifa nan take yayin da sunaye ɗan adam ba lalle ne su zanto haka ba domin mu idan muka tashi kallo kawai kalma muke kallo a sa masa suna Tahir kila a zo lokacin yana da janaba amma za mu ce ya Tahir kuma ba za a yi mana inkari ba sai mu ce ai kalmar Tahir gundugulan suna ne bai kunshi ne ba bai kunshi sifa ba a ce masa ya Hassan kila mummuna ne Hassan kuma yana nufin kyakkyawa a ce ya Nazif sunan bawan Allah Nazifi Nazifi a larabta mai tsafta kila wannan kuma kazami ne a ce masa ya Jawad mai kyauta kila kuma shi marubuci ne an fahimta ko da aka sunayen bil adama ba a halalo me mana ba a halalo ba ana kawai ana daukan lafazin ne wanda za a ce wane ka ansa amma ba lalle bane ba abinda sunan yake nuna wane siffa ya zanto mai sunan ya siffanta da ita amma Allah ko ba haka bane ya sunan nashi ne kuma duk abinda sunan ya kunsa na siffa kuma Allah ya yi mai ya siffanta da shi da haka sai ka ce sunaye ne sai ka ce kuma wato a sifofi ne shi yasa suke cewa mutaradifatun wa mutabayyinatun asma'ullahi ta'ala mutaradifatun bi itibarin wa mutabayyinatun bi itibarin akhar menene ma'anar fadin su mutaradifatun at-taradufu shine an yaktalifa al-lafzu wa yattahid al-ma'na lafzi ya sha babban amma ma'ana daya ce ar-rahimu ma'anarsa daban da al-maliku al-maliku ma'anarsa daban da al-quddusu al-quddusu ma'anarsa daban da as-sami'u as-sami'u ma'anarsa daban da al-basiru amma dukkanin su kuma na wane ne na Allah ne kaga taraduf kenan lafzan sun sha bamban amma abinda suka kunsha na sifa a lafzan daban-daban amma suna nuna me abu daya to idan kaga dama shine sai ka ce musu mutaradifa kasancewar suna nuna abu daya mutabayina kasancewar kowace sifa kuma daban da yar uwarta an gane ku to shine mutaradifatun wa mutabayinatu kuma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba sa kididdugowa da wani adadi sananne yawan su ya fi karfin a kirge su sun fi karfin a ce 199 hadisin da ya tabbata wanda yake cewa inna lillahi 99 man 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna cewa Allah na da sunaye 99 101 da duk wanda ya haddace su ya kiyaye su zai shiga aljanna baya nuna cewa sunayensa 99 ne kadai ko 101 ne kadai saboda me saboda ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah na cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Tabarani duk sun rawaito shi hadisi ne ingantacce annabi ce ya Allah ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne karɗa ma kanka suna da shi ka saukar da shi cikin littafinka ko ka sanar da shi wani bawa cikin bayinka manzanni kenan ko kake banta da shi cikin ilimin gaibinka wai zai gano adadin kenan tunda abinda Allah yake banta da shi cikin ilimin gaibinsa kenan ko wani cikin annabawa bai sanar ba to ya za a san shi kenan a sai ya fi karfin 99 amma wancan hadisi me ma'anarsa Allah na da sunaye 101 wanda yake yasa zai shiga aljanna abinda hadisin yake nufi wato ku kalli jumlar larabcin inna lillahi 99 man 100 illa wahidatan man asaha dakhala aljanna idan ka dauki jumlar man asaha mawsulatun bima qablaha la mawsulatun anha ba wai jumla ce mafsula mai zaman kanta ba abinda yake nufi Allah na da sunaye 101 da wanda yake yaya su zai shiga aljanna ba wai ta yana da sunaye 101 labari ya kare wanda yake yaya su zai shiga aljanna kaga jumla ta biyu kenan ba haka ake nufi ba kamar kai ne ka ce ina da kuɗi naira 170 na keɓance su don kujerar maka wannan na nufin kuɗin kake nan amma wanda ka keɓance su don biyan kujera su kenan amma ba nufin ba yana nufin akwai waɗansu kenan kila waɗanda ka biya kujerar maka da waɗanda suka yi saura wanne ne biyawa inda suka yi saura suka biyawa kenan to kamar haka ne shine abinda suke cewa alwasl wal fasl a ilimin balaga in ba da larabci ba qur'ani da hadisi duk ba za a iya fahimta su daidai ba yanzu kaga idan iza wasalta aljumlata alula bil jumlata althaniya ittaba almaana idza fasalta aljumlata alukhra an alula shikenan fasada almaana sai ya kasance ma'anan ba shi ake nufi ba shine suke cewa alwasl wal fasl da mutalliqat alwasl wal fasl a ilimin balaga kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi tu'minuna billah ata'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah da aka ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi labari ya kare anan gurin ta yadda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah jumla ce mai zaman kanta ko hada suke da juna eh hada suke da juna ma'ana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kasancewarku ku ne mafi fita al-umma da aka fitar a duniya dan kuna umarni da kikkiawa, kuna hali da mummuna, kuna ne imani da Allah. Da zaran ba ku umarni da kikkiawa, ba ku hali da mummuna, ba ku imani da Allah, khairiyya din nan za a ce muku kuntum khayra ummatin. Idan ashe jumla farko da ta biyu haɗa suke da suna, ba a raba suke ba. Inda a raba suke da sai zanto khairiyya din kawai dan ka zo a wannan zamanin, ko baka yi imani ba kana cikin khairu umma. Wanda la yaqulu bidhalika aqilun, ba wani mai hankalin da zai faɗa haka, ba ma ya malami ba, mai hankali ma bai kamata ya faɗa haka ba. Bayan duk mun fahimci wannan, mu koma babu man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat, babin da yake magana kan wanda ya musun wani abu na sunayen Allah da siffofinsa. Wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna bir-rahman, da fadin Allah ta'ala da yace wa hum yakfuruna bir-rahman, su kafirai suna kafircewa sunan ar-rahman. Farkon ayar shine kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilaik wa hum yakfuruna bir-rahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi mata'ab. Wannan aya tana cikin ayoyin suratul Ra'd. Allah ce kazalika arsalnaka, kamar haka ne muka turo ka, fi ummatin qad khalat min qabliha umamun, cikin wata al'ummar da kafin ta waɗansu al'ummai sun zo sun tafi. An turo ka cikin al'ummar karshe, kafin ta an yi al'ummatai barkatai sun zo sun tafi. Mun turo ka ne litatlu alaihim alladhi awhayna ilayk, dan ka karanta musu abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka. Wa hum, ga su kuwa da halin kasancewarsu, yakfuruna bir-rahman, suna kafircewa ar-rahman. Wannan wata sifa ce daga cikin siffofin kafiran Makka. Sun yadda da sunan Allah Allah, amma ba su yadda ba da sunansa ar-rahman. Da haka kamar yadda sababin ayar zai zo, waɗansu malamai suka ce sanadiyan saukatta shine kafirai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai addu'a yana cewa ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, wato ya Allah ya Rahman. Sai suka dauka Allah daban kuma Ar-Rahman daban, sai suka ce arafna Allah lakinnana la na'rifu Ar-Rahman, sun yadda da Allah amma Ar-Rahman ba su yadda da shi ba. Wa idza qila lahum isjudu lir-Rahman qalu wa man Rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahu nufura. Idan aka ce da su ku yi sujuda ga Rahman, sai ce san mu yadda da shi ba. Kaga suna inkarin me kenan Ar-Rahman, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Waɗansu suka ce a'a, babban abin da ya faru shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sulhu da Quraishawa a shekarun da aka yi sulhul Hudaybiyya. Wato manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin takardar sulhu ya fara rubuta bismillah, bismillahir rahmanir rahim. Sai suka ce eh, mun san Allahu, amma da ar-rahmanu da ar-rahim ba mu yadda da shi ba. Goge ka ce bismika allahumma, nan muka yadda, amma ar-rahman da ar-rahim mun ki. Da haka sai Allah ya ce wa hum yakfuruna bir-rahman. Amma abinda wannan zai nuna, sulhul Hudaybiyya an yi shi a shekara ta 6 kenan bayan hijira, wanda suratul Ra'd kuma gaba ɗayan ta makkiyya ce. Da shi suna maganan cewa wa hum yakfuruna bir-rahman. Da haka da dama suka rinjayar da cewa kamar an sace da kafirai ga su kafirai, yayin da suke cewa yayin da suka saurari annabi na cewa ya Allah ya ar-rahman, suka ce sun yadda Allah ba su yadda ar-rahman ba, shine Allah ya ce wa hum yakfuruna bir-rahman. Saboda haka yana mayar da rantsi gare su. Abinda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ke nufi, yanzu kafirai a nan gurin sun yi musu wani suna ne daga cikin me sunayen Allah, sai Allah ya sa musu suna me kafirai. To yake nufin kuma haka, da a ce mutum zai yi musu daga wata sifa daga cikin sifofin Allah, shi ma me ya shiga ciki. Dan Allah ce wa hum yakfuruna bir-rahman, ba wai kalmar ar-rahman din aka gani ba, inda ar-rahim ma suka yi musu hukuncin ɗaya ne, in as-sami'u suka yi musu hukuncin ɗaya ne, in al-basiru, in al-maliku, in al-quddusu, da hukuncin ɗaya ne. Kamar yadda in sifa ce suka yi musu, kamar sun yi inkarin istiwa'insa al-arshi, kamar sun yi iskarin saukarsa, kamar sun yi inkarin kaza, in wannan ne ma suka yi inkari da hukuncin ɗaya ne. Dan wa hum yakfuruna bir-rahman, fadin duk ya shafe su. Allah ce kul huwa rabbi, kace musu Allah shine ubangiji na, la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi, alaihi tawakkaltu, gare shi kadai na dogara, wa ilaihi matabi, wa ilaihi matab, kuma zuwa gare shi ne tuba na ke tabbata, komawa gare shi take tabbata. Matab asali akwai ya'ul mutakallim, wa ilaihi matabi fa huzifat litakhfifi, sai aka shafe ta, wanda matab masdarin na at-tauba, da al-matabu da at-taubatu dun ma'anarsu daya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataban, da al-matabu da at-taubatu ma'anarsu daya, masdarun mimiyun, wa hum yaghfiruna bir-rahman, Allah ce suna bijire ma sunan ar-rahman. To kuma yadda haka ne kuma in suka bijire ma sifar ar-rahman, dan haka da yawa daga cikin malamai magabata suka kafirta Jaham ibn Safwan, wan dan bid'a da yazo yace Allah yana da sunaye amma baya da sifa, yace ar-rahman suna ne kawai, idan an ce meye ma'ana sai ce baya da ma'ana, yana inkarin siffantuwa Allah da rahama. As-sami'u suna ne kadai, idan an ce ma'ana sa miji ce in baya ji. Al-basiru suna ne kadai, meye ma'ana sa mai gani ce in baya gani. Yanzu shi ma zan to karkashin wannan, wa hum yakfuruna bir-rahman, da haka da yawan su suka bada fatawa da kafircin sa, har Ibn al-Qayyim ke cewa sama da malamai 50 cikin magabata sun kafirta Jaham bin Safwan dan ya inkarin siffofin Allah. Kun gane babbar matsalar ku, dan ya inkarin siffofin Allah ta'ala. Wa fi sahih al-Bukhari, ya tabbata cikin sahih al-Bukhari, qala Ali bin Abi Talib yuhaddisu an-nas bima ya'rifuna, kai wa mutane magana bima ya'rifuna, da abin da zai iya yiwa su san shi. Aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu, shin kuna san a ƙaryata Allah da manzansa ne? Ali bin Abi Talib ce, ku yi wa mutane magana bima ya'rifuna, da abin da zai iya yiwa su san shi, zai iya yiwa su fahimce shi. Wai ba wa ana nufin da abin da suka sani ba, dai da an ce faɗa musu abin da suka sani, ya zama tahsilul hasil kenan. Yanzu anan a ce gaba ɗaya kun karanta babin alwala, kuna tsammanin gobe za mu shiga babin taimama, sai na sake zuwa na ce babin fil wudu'i, na sake faɗin abin da na yi jiya, wace gari babin fil wudu'i, na sake zuwa abin da na ce karen jiya, wace gari haka, dan Allah waye zai iya juriya ya zo su uku. A ce haddisun nasa bima ya arifuna, kai wa mutane magana da abin da mai zai iya yiwa su fahimta, ba wai abin da suka sani ba. Galibi wani fassara shi a gaba, haka yake nufi ba, da abin da zai iya yiwa su gane shi. To shi ne suka ce Ali bin Abi Talib ya yi amfani da wannan kalma ne don a zamaninsa 'yan bid'a sun fara kunno kai, waɗanda suke inkarin waɗansu al'amura da suka shafi siffofin Allah ko sunayen Allah ko waɗansu al'amura da suka shafi kadara da menene sauransu. To sai ya kasance akwai awamun nas wanda wannan 'yan bid'a sun riga sun fara riskarsu, ko ma sun musulunta a hannun 'yan bid'a, wanda wato ainihin idan ka zo za ka koyar da su gaskiya, za ka faɗa abin na gaskiya, amma saboda bid'a ta kama zukatansu ba ta iya fahimtar sa. To shi ne Ali bin Abi Talib ke gargadi ga masu wazi, ke gargadi ga malamai masu karantarwa, ku faɗa abin da a iya fahimta. Aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu, shin kuna son a karanta Allah da manzansa ne? Ma'ana koda abu gaskiya ne, kar ka kawo wa mutane shi kwatsam cikin kalma ɗaya ko biyu ka yi shiru ka wuce, an fahimta ko? A'a, ka kawo shi bitadrij, a mataki-mataki. Baya ga haka, idan ka kawo, ka yi amfani da kalmomi wara-wara yadda za ka isar da saƙon, ka buga misalai yadda za a gane. Duk wanda ya kawo abu a mataki-mataki, sannan ya kawo shi da kalmomi wara-wara, ba zarancen zance ba, ba zarancen magana ba, sannan kuma ya nutsa wajen yalwata bayani da buga misali, kaga ya bi matakin da in an bi shi za a iya fahimta. Amma idan ya kawo shi kwatsam, ya yi shiru, ya kyale jimlar, ya wuce, kaga sai wani ya karyata abin da yake na gaskiya, ba dan bai yarda gaskiya ba ce, dan kai gajiyawarka wajen mai wajen bayani, ko dan gajiyawarka wajen baka kawo misalai ba da za ka iya isar da wannan sako gari ta hare fahimta. Da haka sai ya zama tilas ga mai wa'azi, ga malami mai karantarwa, yayin da duk zai kawo wa mutane wani baƙon hukunci da ya shafi aƙida, ko ya shafi hukuncin fiqh, ko ya shafi kowace irin matsala ce, matukar mutane sun jahilci wannan abu, ta yadda in an faɗe shi cikin kalma ɗaya biyu an wuce, sa iya ƙaryata ma sai ba su yarda da shi ba, saboda nisan su da ilimi. To ya zama tilas mutum ya yalwata bayani, ya yalwata misalai, ya yi amfani da kalmomin da za su iya sa a karɓi gaskiyar da ya zo da ita, shi ne ma'anan haddisun nasa bima ya arifuna, ya ni haddisuhun bima yumkinu an ya arifuhu, ku musu bayani da abin da ya iya yi wa su gane shi, shi ne ta hanyar misalanku da sauransu. Ba wai yana nufin faɗa mutane abin da suka sani ba, don faɗa mutane abin da suka sani babu wani sabon abu kenan. Saboda waɗansu suna kafa hujja da irin wannan maganganu, su ce yanzu bai kamata a yi magana akan tauhidi ba, saboda mutane ba su san wannan ba, kar a yi maganan kaza wannan mutane ba su sani ba, sai dai ka faɗa musu tsarki, alwala, wanka. To ko tsarkin idan ka shiga inda za ka yi magana akan sunna sai ka samu kun saba da su. Dan za a zo wajen tsarki, misali al-salatu wan-nasru, idan mutum ya je bauli ya yi ta matsewa, ya yi ta matse gabansa, ka ce masa wannan baya cikin sunna, sai an ce ka kawo me sabon abu, dan shi ya saba an ce za a al-salatu da wan-nasru, za a matse, za a jijjiga, za a yi menene. Ibn Taymiyyah ke cewa shi bawali a cikin mafitsara tamfar nono ne a hansar dabba, in ka kyale shi kadai baya dugowa, in ka matsa fa ba zai daina zubowa ba. To haka bawali inda zaka tsaya kai minti 10 kana matsawa sai ya fito, a ce wannan matsawar baya cikin me sunna. Abinda ake so kayi tsugono, kayi ka samu kanka cikin yanayin da zaka sakan wa mafitsararka dama, duk abin da ke ciki ya gama tsiyayewa sai ka wanke ka tafi, ba sai ka yi tsalla ba, ba sai ka hau matakala ka duro ba, ba sai ka yi tari ba ko gyaran murya, wannan duk bid'o'i ne, ma anzalallahu biha min sunna. Saboda haka shine ma'anar haddisun nasa bima ya arifuna, a turiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu wa rawa Abdurrazzaq amma amarin an ibn Tawud an abihi an ibn Abbas annahu ra'a rajulan intafada لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. عبد الرزاق الصنعاني يروي حديثي. عبد الرزاق سين ابن همام الصنعاني ببن مال من حديثي أكثر يمن يا يوي ترواية دقو جمع أمر shi ko Ma'mar shine Ibn Rashid Al-Azdi Al-Harani, yana cikin ɗaliban Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri, ɗaya daga cikin malaman Imam Malik Ibn Anas. Shi Ma'mar ya karɓo hadisi daga Ibn Tawud. Ibn Tawud shine Abdullah Ibn Tawud Al-Yamani, an gane ko? Tawud Al-Yamani kuma ɗaya daga cikin manyan malamai ne, Tawud Ibn Kaysan Al-Yamani. Wata rana Imam Az-Zuhri ya je wurin Abdul Malik ibn Marwan, sai yake ce masa a Makka gaba daya wa ka sani ginshiki wanda shine madogarar ilimi a Makka, in an tashi fatawa kai tsaye wurin shi za a nema. Sai ce in dai wannan ne kake nema sai Afa ibn Abi Rabah. Sai ya tambaye shi Balarabe ne ko ba Balarabe bane, bai ce ba Balarabe bane ba, ce wai aiki kenan. Yace idan an je Yaman fa wane ne shugaban su, sai ce Tawud ibn Kaysan al-Yamani. Balarabe ne ko ba Balarabe bane, ce ba Balarabe bane ba. Idan an je Masar fa, yace Yazid ibn Habibullah. Balarabe ne ko, yace ba Balarabe bane ba. Idan an je Sham fa, yace Makhul kenan, shine shugaban su. Balarabe ne ko, yace ba Balarabe bane ba. Idan an je Basar fa, yace idan an je Basar kan ai magana ta kare ga Hasan al-Basri sayyidu tabi'ina. Balarabe ne, yace ba Balarabe bane ba. Yace idan an je Kufa fa, yace Ibrahim an-Nakhai. Yace to shi Balarabe ne, yace eh wannan kan Balarabe ne. Yace da karkace ce ni, yace me da kan nace ce ka, su ma waɗancan din ba launin fatar su ko yaran su bane ba, ana samun girma a cikin addinin nan ta hanyar ilimi da takawa, an gane ku. Yace innahu ad-dinu man akhadha bihi sada waman a'rada anhu taqad, yace addini ne duk wanda ya rike shi da karfi zai zama shugaba cikin jama'ar sa, wanda ya jefar da shi kuma zai wulakanta. An fahimta ko? Ka duba ginshikan malamai da suka shahara da fatawa lokacin tabi'a da tabi'u tabi'ina, duk ba larabawa a ciki, don ka gane addinin musulunci ba gado bane. Addinin musulunci na wanda ya rike shi ne kuma yi imani da shi, ke aiki da shi. An abihi, ya karbo daga babansa Tawud, an ibn Abbas, magana ce daga Abdullah dan Abbas, annahu ra'a rajulan, Abdullah dan Abbas ya ga wani mutum, in tafada ya zabula, lamma sami'a hadisan an annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da yaji an karantar da shi wani hadisi daga annabi, fi sifati, wanda ya shafi sifofin Allah, sai wannan mutum ya zabura istinkaran lidalika, yana mai kokarin yin inkarin wannan sifa ta Allah. Kamar yanzu a ce Allah ya tabbata cikin Qur'ani Ubangiji ya daidaita kan al'arshi, sai wani ya zabura ya za'aiwa Allah muhalli. Kamar a ce Ubangiji ta'ala na saukowa idan ɗaya bisa ukun dare ya zo na ƙarshe dan ya ce ina mai neman ga, sai wani ya zabura ya za'a iya sauko. Kamar a ce Ubangiji ta'ala na da kaza, sai wani ya zabura. To sai Abdullahi da Abu zai ga wani mutum ya zabura yayin da aka ambace wata sifa, cewa annabi ya tabbatar da ita matsayin sifar Allah istinkarin da zalika, wannan mutum yana kokarin yin inkarin wannan abu. Fakala, sai Abdullahi da Abu zai ce ma farraka haula'i, anan gurin akwai wajhul li'rabi guda uku, ko dai su ce ma farraka haula'i ko ma farraka haula'i ko ma faraku haula'i, riwayoyi sun zo da wannan. Idan aka ce ma faraku haula'i, yana nufin me waɗannan suke jin tsoro. Al-farak shine al-khawf, ma faraku haula'i, wannan da shi da ire-irensa wanda ke kan hadisin bisu akan aqidarsa, me suke jin tsoro? Dan sun tabbatarwa Allah siffa daga cikin sifofin da ya tabbatarwa kansa, ko sun tabbatar masa sunan da ya tabbatarwa kansa, ko manzon sai tabbatar masa, menene abin da suke jin tsoron ya same su? Dan sun yi haka, me zai faru? Wato Abdullahi da Abu zai na musu me? Yana musu kamar gargadi, yana faɗa wanda suke zaune da shi, wanda su basu tashi ba, wancan ya riga ya tashi, amma yana so na sauran ya rike musu aqidarsu. To a ire-ire waɗannan wai me suke jin tsoro? Su ce wa Allah da ta kan Allah shine abin tsoro, su ce Allah yana ji, a ce Allah yana gani, su ce Allah mai mulki ne, su ce Allah mai kudura ne, shine ba sa son a faɗa. Me suke jin tsoro in su tabbatar da wannan? Wannan in mun dauke shi akan riwayan ma faraku haula'i, sai zanto ma wato istifhamiyya ce. Faraku haula'i wato shine abin da aka tambaya din, ma faraku haula'i, menene abin tambaya? Ma istifhamiyya mubtada, faraku sai zanto shine khabar, haula'i kun mudaf ilai. An gane ku? A riwayar ma faraka haula'i, me ya rarraba waɗannan mutanen? Ma'ana ma faraka haula'i, sai suka ce ma'ana bici, ko dai ma faraka haula'i, waɗannan mutanen ba su rarrabe ba. Ma'ana ma farraka haula'i bainal haqqi wal batili, irin waɗannan mutanen ba su rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ba. Da aka yi an faɗa musu gaskiya, sai ga suna inkarinta, don sun ga ilceta. Ya an faɗa ƙarya kuma, sai ga sun yi mai, sun yarda, saboda su ba su da sikeli na gane ƙarya da gaskiya. Shine ma'anan ma farraka haula'i. Sai zanto ma nafiya ce, farraka fi'ili madhi, haula'i shine mai, shine abin nan dinsa. Can akwai bainal haqqi wal batil da ake kaddara shi, yani haula'i hadha wa amsaluhu ma farraqu bainal haqqi wal batil, lidhalika yantafiduna inda asma'ihim hadithin baina tayyatihi sifatun min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Sai zanto kamar ba su rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ba. Da haka ne da an faɗi wani hadisi da ya kunshi siffar Allah wanda su ba su sani ba, sai su tashi zubar wajen. Kun fahimci ma'anar wannan kenan? Shine ma'anar ma farraka haula'i. To idan aka ce ma farraka haula'i, ma'anarsa daidai yake da ma farraka, domin fi'ilin farraka yana zuwa da haka, farraka mudari'i kuma yufarriku, sai ya zanto mazdar tafriq, yana zuwa kuma faraka yafriku farkan, dukkansa kira'a ta tabbata da shi cikin fadin Allah ta'ala a suratul Isra'i, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktil, aw ta kira'an wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktil. Farraqa da faraka dun ma'ana su daya a larabci, kamar nazzala ne da anzala, nazzala da anzala dukkan su ma'ana su daya, sai dai kawai akan tsantsa bambanci daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan a waɗansu lokuta. Kun fahimta ko? To kenan a riwayan farko ma faraku haula'i, ma istifhamiyya ce, faraku haula'i kuma da an gane ko? Sai zanto ma istifhamiyya mutu da faraku mudaf, wanda shine khabar kuma shine mudaf, haula'i mudaf ilayhi, amma ma faraka haula'i, faraka sai zanto fi'il madhi ne, haula'i shine fa'il dinsa. To a lokacin nan ma sai zanto nafiya ce, an gane ko? Waɗansu kuma duk da haka suka ce ma ɗin anan istifhamiyya ce, sai zanto ma faraka haula'i, me ya raba tsakanin waɗannan mutanen? Ma'ana da sauran jama'a, ma farraka haula'i bainahum wa bain baqiyatil muslimina, sauran musulmai su yi imani, su kuma su yi imani, me yasa? Didda zai ya daukan wa a takaice ne, kun bayyana ma'anar hadisin ko? Ma faraku haula'i, me waɗannan ke jin tsoro wajen tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah? Yajiduna riqatan inda muhkamihi, za ka samu suna samun natsuwar zuciya, rikka shi ne allin, taushin zuciya, inda muhkamihi, yayin da aka karantar da muhkam na alqur'ani. Muhkam shi ne dukkan ma'ayar da ma'anarta suke walawala, kamar ta halal da haram da sauransu. Wa yuhlikuna inda mutashabihi, amma sai su halaka yayin da aka karanta mutashabih na alqur'ani. Mutashabih shi ne duk kalmar da ma'anarta bata fito sarari ba, kamar alif lam mim ba ta da ma'ana a larabci. To amma dai ma'anan alif an san alif ne, lamun kuma lamun ne, mimun, dukkan su uku haruffa ne cikin haruffan larabci. Kaga ko yaya akwai wata ma'ana dai da mutum zai kalata, baka cewa idan an ce alif lam mim ban fahimci komai ba, a'a, dai ka san na farko alifin ne, na biyun mi lamun ne, kuma na uku menene, sai ka fahimci wani abu. Amma ka ce ban fahimci komai ba, kamar bata taso ba. Amma idan an ce yan hada su uku a jira alifin lamun mimun, me ya ma'anarsa, sai ka ce to Allah ne ya sani. Ina fata an fahimta. To irin wannan ma'anar da basu sani ba, me yasa suke inkaranta? Ai ka bata yin su yi imani da abin, ko sun fahimci ma'anarsa ko za ku fahimta ba. Shi ne ma'anar suna samun natsuwar zuciya, inda muhkamihi, yayin da aka karanta muhkam na alqur'ani, wa yuhlikuna inda mutashabihi, amma kuma su halaka idan an karanta mutashabih na alqur'ani. Wannan riwaya daga Abdullah dan Abbas, isnadin ta sahihi ne. An gane ku? Isnadin ta sahihi ne, kamar da Imam Abdurrazzaq ya rawaito, sanadin sahihi ne. To anan gurin kenan, a cikin alqur'ani akwai muhkam, akwai mutashabih. Shine kuma abinda Allah ya tabbatar cikin alqur'ani, huwa alladhi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'i alfitna wa ibtigha'i tawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَتُشْكَى الْقُرْآنِ أَكْوَى آيَةٍ دَسِكِ مُحْكَمَاتِ كُمَا سُونِي سُكَ فِيَوَا أَكْوَى آيَةٍ دَسِكِ مُتَشَابِهَاتِ وَدَنَّ مُتَشَابِهَاتِ إِنْ سُوْ أَتِكَنْ الْقُرْآنِ سُمَا أَفِيسُ أَمَا بَابُ وَنْدِي سَمَّ أَنَسُ sai Allah, dukkan waɗanda suke son su batar da mutane, to sukan bi mutashabih ne su ba shi karkatacciyar ma'ana, amma ba sa ɗaukan muhkam su yi hujja da shi. An gane ku? To menene muhkam, menene mutashabih? A gaskiya akwai maganganu na malamai magabata game da muhkam da mutashabih. Akwai magana da aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud, yake cewa kana alkitabul awwalu yanzilu min babin wahidin ala harfin wahid, yace littafai irin wannan da aka saukar a da suna sauka ne babi guda, sannan kuma wato ainihin harafi guda. Abin nufi suna sauka ne da salon sauka ɗaya, sannan kuma suna yin magana ne da harshe ɗaya, ba a tara harsuna a ciki. Yace fa nazzala alqur'anu min sab'ati abwabin ala sab'ati ahruf, sai alqur'ani mai girma ya sauka ta hanyar babuka guda bakwai, sannan kuma haruffa guda bakwai. Abinda ake nufi da haruffa, yarukan larabci. Shi larabci kadaitaccen yare ne guda ɗaya, amma a cikinsa akwai rassa, wanda ake samun bambancin waɗansu kalmomi daga wannan ƙabila ta Laraba zuwa ga waccan ƙabila, daga wannan zuwa wannan. Kamar yadda idan ka ɗauki Hausa da Kano da Zaria da Katsina da Sokoto da Daura da Damagaran, wanda kikyale kwarau ne ce na faɗa da yawa, idan ka ɗauki waɗannan duk me ake yi? Hausa. Amma Hausar Kano ta sha banda ta Sokoto, ta Sokoto ta sha banda ta Zaria, ta Zaria ta sha banda ta Daura, tsakanin ta Daura da Katsina suna kuma akwai bambanci cikin al'amura da dama masu yawan gaske. Amma dukkan su menene? Hausa ne. To sab'atu ahruf din da aka saukar da Al-Qur'ani shine wujuh, wato fuskoki da larabcin ya kunsa, wanda ake samun bambanci wajen furta wannan kalma daga wannan kabila zuwa wancan, daga wancan zuwa wancan, shine sab'atu ahruf. To amma menene ababai guda bakwai, babuka guda bakwai da Al-Qur'ani ya sauka da shi? Abdullahi dan Mas'ud yace zajrun wa amrun wa halalun wa haramun wa muhkamun wa mutashabihun wa amsal. Ababai guda nawa kenan? Bakwai. Shine yake nufin sab'atu abwab, babukan Al-Qur'ani kenan. Zajrun gargadi cewa kar kai kaza, wa amrun umarni cewa yi kaza, wa halalun cewa an halatta maka kaza, wa haramun cewa an haramta maka kaza, wa muhkamun da aya da take muhkama wadda ma'anarta fili, wa mutashabihun da aya da take mutashabiha ma'anarta tana cikin lungu, wa amsalun da ko misalai da Allah ya buga. Ya zama babu kano kenan? Bakwai. Sai fa ahillu halalan, وحالته دو ابين ده قران يتبتر ده حالتين سا وحرمو حرامه كقدرتي حرمتين ده ابين ده قران يتبتر ده حرمتين سا وفعلوا ما امرتم به كأيكة دو ابين ده كأمرتكو وانتهوا اما نهيتم عنه وانتهوا اما نهيتم عنه كودين دو ابين ده كهنكو واعتبروا بامثاله كي اذنا تهنجر مثالي ده قران يبقى وعملوا بمحكمه كوي ايكي ده محكم تنسجين دوك ايد ده ما نتتكي سلالي وآمنوا بمتشابهه كوي إيمان دا متشابه كرهو كالي تايدا أنفدا مكو وقولوا آمنا به كل من عند ربنا كلهم جاتوا وانا رواية عبد الله بن مسعود حاكم يرويتو إمام السيوطي يكاو أتكين در المنصور سنا حديثي نسهيه ناصر الدين البانيا إنجنتاش أنجانيكو دوك سارا إدام مجنجنة إدام منبين سلوكي تيبزي إسام كاو سبا duk suna nuna cikin alkurani akwai muhkam akwai mutashabi muhkam abinda ba nasa ke fili mutashabi wanda ba nasa ke boye wadansu ma suka ce muhkam wanda yake shine nasikh mutashabi wanda yake mansukh an shafi hukuncin sa to kaga idan aka ce an shafi hukuncin sa sai dai kai imani da abin kenan amma ba lalle ne kai ne aiki da shi ba wanda yake shi kuma mansukh nasikh din zaka yi imani da shi zaka yi aiki da shi kaga dama da mahukam da mutashabi dama an ce kullun min inda rabbina da haka mutum zai imani da shi gaba daya to abinda ya rage kawai nake so in karasa mana shine sufofin da suke kunshe da suf ayoyin da suke kunshe da sufofin Allah shi suna cikin mahukam ne ko suna cikin mutashabi da yawa daga cikin masu bid'a suna daukan su cewa suna cikin mutashabi da haka ba a san ma'anarsu ba haka waɗansu ɗan bid'a suka ce ba a san ma'anarsu ba hal yanzuruna illa an yati yawmullah sai wannan ba mu san ma'anarta ba dan idan aka ce yana zuwa to an kwatanta shi da dan adam dan haka ba yana zuwa ba amma mun san ko menene ba mu san ma'anarta ba mun fawwala al'amari zuwa ga Allah an gane ko la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara Allah sai ina ji ina sai da asma'u da ara dubu mu san ma'anarsu ba dan mun ji asma'u yana ji wanda ke nunawa kamar mutum na mayar da martani ga Ubangiji Qur'ani gaba ɗaya ma'anarsa a sarari take dan Allah ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi to tadabburi da Allah ya mutse ce mutum yayi lura da ayoyinsa yana nufin wani bangare na alqur'anin ko duka gaba ɗayan ta dan yace kitabun anzalallahu ilayka mubarakun duka wannan menene Qur'ani gaba daya sai ce liyadabbaru ayatihi dan su kula da ayoyinsa to zai iya yiwuwa ka kula da ayoyin abu ka dauke zama alhali baka san ma'anarsa ba to idan aka ce ga waɗansu ayoyi ba su da ma'ana cikin Qur'ani ma'anarta kenan ga wani abu Allah ya ce mu yi tadabburi da shi ba ya da ma'ana to ya za a yi tadabburi shi yasa salaf ke cewa komai na cikin alqur'ani ma'anarsa an san shi komai na cikin alqur'ani ma'anarsa an san shi makwararta ka ce alif lam mim baya da ma'ana sai ya ce a'a yana da ma'ana akwai alif ka sani lamun ka sani mimun ka sani ka san ma'anan daidaikun haruffan amma hada su da juna baka san ma'anarsu ba to kai me ake son ka dauki zuna akai ka dauki ma'anar komin kankanta ta da ka fahimta sauran da baka fahimta baka kyale amma ka ce gaba ɗaya ni ban san komai ba tsakanin alif da lamun da ya zama inkar ne wannan kawai kun fahimta da kyau to sun siffofin Allah fa kamar cewa hal yanzuruna illa an yatihum Allah to sai malamai suka ce su siffofin Allah mutashabihi ne bi itibarin wa ghayr mutashabihin bi itibarin akhar muhkam ne ta wani lokacin mutashabihi ne ta wani lokacin yaushe suke zama muhkam dangane da ma'anar farmin min lugu jidan kowa ya san jaa fi'li madi ne na yaji'u masdarin sa almaji kowa ya san illa an yatihum Allah yati fili mudari'i ne na ata wato mazalinsa shine me al-itiyad la yanzuru Allahu ila yawm al-qiyamati kowa ya san nazara madi yanzuru mudari'i an-nazar shine me mazalin kalmar kowa ya san ma'anar as-sami'u da al-basiru duk wannan ma'anonin su a larabci an sani amma hakikanin siffantuwar Allah da su fa wannan Allah bai kansa sani kayfiyyar siffantuwar Allah da su fa wannan Allah bai kansa sani idan aka ce yaya zuwan Allah kake sai ce ban san yaya zuwan sai yake bishi ba kan sani amma an yi a tiyahu Allah me yake nufi sai ka ce Allah zai zo yanzu ka yadda zai zo amma a yaya zai zo bai fada maka yadda zai zo ba amma ya baka labarin wannan ku kowa dan adam wani lokacin haka na faruwa wani ya bugo waya daga Lagos yace wani gani nan zan zo ranar Litinin, sai ka zo ka bada labarin wani zai zo ranar Litinin. Idan muka tambaye ka zai zo a jirgin kasa, zai zo a mota, zai zo a jirgin sama, ce eh to kaifiyar sanin dai ban sani ba, ya dai ce zai zo. Ba haka bane ba, jahiltar a wani yanayi zai zo baya sa kai inkarin zuwa. Ina fata kun fahimta da kyau. Wani zai yi azumi da haka yana bukatan sahur, ko yazo ba da labarin yayi sahur, kaga zaka ce wani yayi sahur, da me yayi sahur, wannan kuma shine ya sani. Amma ni dai ya bani labarin yayi sahur, jahiltan da me yayi sahur baka cewa to ƙarya ne bai yi ba, tunda ban san da me yayi ba, sai ya zama shi me yake da ba zai yi ba. To haka jahiltar kaifiyar yadda Allah siffanta da siffofi ba sa kai inkarin su, ma'ana Allah ya bada labarin yana sauka, sai dan bid'a yazo ya ce maka to idan ya sauka ya zai bar al'arshi, sai ka ce to ya bada labarin yana sauka, lalle na yadda yana sauka, amma yaya saukar take shi biyo kansa sani. Zai baro al'arshi ne, sai ka ce idan ka ce zai baro al'arshi ya zama kaman saukan wani daga kan kujera, kaman saukar wani daga kan mota, kamar saukowar wani daga kan bishiya, wanda idza nazala anha khala minha, an gane ko khalat minhu kai, to wannan ko ba shi ake nufi ba, dan idan an yi haka an kamanta Allah da wani. Amma zai sauko, dole zai sauko tunda ya bada labari. Yaya zai sauko ban sani ba. Ya daidaita kan al'arshi, dole ya daidaita tunda ya bada labari, dole mu gaskata. A yaya ya daidaita shi biyo kansa sani. Yana ji, eh mun yadda yana ji tunda ya bada labari. Yaya yake ji shi biyo kansa sani. Yana gani, mun yadda yana gani tunda ya bada labari. Yaya yake gani, wannan shi biyo kansa sani. Dukkan siffofin Allah haka daga dauke su. Yayin da duka zo ka ce a'a baya ji, a'a baya gani, ai ba gani ake nufi, kaza ake nufi, ai ba daidaita kana shi ba ake nufi, mamayar mulki ake nufi, ai ba saukowa ba ake nufi, saukowar rahama ake nufi. Yanzu ka kai inkarin saukowar ne, kai inkarin daidaita, kai inkarin jin, kai inkarin ganin, kai inkarin me duka sauran. Haka idan ka ce yana saukowa kamar saukowata, yana ji kamar jina, yana gani, ka sake fada cikin wata bayar, dan ka kamanta Allah da me? Da ɗan adam, wanda Allah kuma ta'ala laysa kamithlihi shay, yanzu ka kamanta shi da wani, wata bid'a ce daban. Dama bid'o'in guda biyu ne, ko dai ta'tili ka rushe sifar, ko kome tamthili ka kamanta shi da wani. Dukkan guda biyu, wakila tarafai qasd al-umuri zamimun, dukkan su guda biyun kuma wato abin zargi ne. Amma sai dai ka tsaya tsakatsakiya, ka tabbatar da sifar ba tare da ka kamanta shi ba, shine malamai ke cewa isbatun bila tamthili, isbatun bila tamthilin kenan. Da kuma nafiyun bila ta'tilin, nafiyun bila ta'tilin, isbatun bila tamthilin. Duk wanda ya fahimci wannan sai ya fahimci tauhidul asma wa sifat daidai. Wanda ya kasa fahimta wannan, dole kuskuren sa yawa cikin tauhidul asma wa sifat. Walamma sami'at quraishun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadhkuru ar-rahman ankaru zalika. Yayin da Quraishawa suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ambatan sunan Ar-Rahman, sai suka yi masa inkarin haka. Fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna bir-Rahman, sai Allah ya saukar cikin lamarin su yace wa hum yakfuruna bir-Rahman, wato su suna inkarin Ar-Rahmanu. An gane ku? Fihi masail, cikin wannan babu akwai mas'aloli. Al-ula, mas'ala ta farko, adamul imani bi jahdi shay'in min al-asma'i wa sifat, kurewa mutun imani yayin da ya musun wani suna daga cikin sunayen Allah ko sifa cikin sifofin sa. Lalle dukkan wanda yi inkari na suna daga cikin sunayen Allah ko sifa cikin sifofin sa, to wannan an kore imani gaba da sa, ma'ana ba da imani baya cikin musulmai. To mun yi magana inkarin iri biyu ne, ko inkari na takzib, ko inkari na ta'wil. Inkari na ta'wili kuma da bangaren su guda biyu duk bayani ya gabata. As-saniyatu, mas'ala ta biyu, tafsiru ayatin ra'di, mun fahimci tafsirin ayan nan da ke cikin suratul ra'di. Kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilaik wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilayhi matab. Ath-thalithatu, mas'ala ta uku, tarku tahdith bima la yafhamu as-sami'u, barin yin magana da abinda mai saurare baya fahimta. Idan mai saurare baya fahimtar maganar ka, to bai kamata baka ce zaka isar masa wani sako dan kada kasawar ka wajen bayani ta sa ya karyata abu. Kada kasawar ta sa karyata abu, sai ya zanto ya karyata Allah da manzansa amma la mubasharatan bal biwasitatil mutakallim da wasita din mai magana dan shi ya kasa bayani shi yasa kullun ake son ba kowa cikin daidaikun mutane ke karantarwa kowa azantarwa ba yawa mutun da yana sayawa wannan haƙƙi ne kan kowa amma tare da maka karantar da su addini tunda fahimtar su ta zanto daban-daban ilimomin su ya zanto daban-daban wani ƙwararren dan kasuwa kasuwanci ya iya wani dan boko wani malamin addini wani ya riga ya koshi da bid'a banda tafan bid'a bai taba fahimta komai ba lokaci guda su karu zaka karantar da su wani abu na addini to dole sai ka yi takazan san sai ka wahalar da kanka sai ka matsawa kanka wajen koro dukkan wani bayani da zai iya gamsar da mai saurare abinda kai gurgurdan ikon ka ya wadatar inda ka kasa Allah ya ga gajiyawar ka amma ka kin kokari ka zama abun zargi kin an fahimta ku ar-rabi'atu mas'alatu hudu zikru li illati ambatan illar da ta sa ba a yadda ba mutun yayin mutane magana da abin da ba su fahimta illar ita ce annahu yufdi ila takdhibillahi wa rasulihi wannan na bayuwa zuwa ga mutane su kareta Allah da manzansa in sun kasa fahimtan bayanin ka su kareta ayat da ka faɗa ko hadisi walau lam yata'ammadil munkiru ko da shi mai inkarin da ya kareta Allah da manzansa ba da ganganci ba saboda gajiyawar ka wajen bayani al-khamisatu mas'ala ta biyar kalam ibn abbas maganar Abdullahi dan Abbas limanistan kara shay'an dangane da mutumin da yayi inkarin wani abu min zalika cikin abin da aka ambata wa annahu ahlakahu cewa inkarin wannan abu din zai iya halaka shi inkarin wata sifa cikin sifofin Allah ko sunaye cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin saboda lokaci sai mu dakata nan me kace
game da
a wannan kuskure ne duk wanda ya fassara wannan hadisi cewa au allamtahu adam min khalqik abinda ka sanar da shi wani bawa cikin bayinka abinda bawa yake nufi da annabi sallallahu alaihi wasallam bawa cikin wadanda ake wa wahayi ba wai bawa ga magarin bawa ba dan wani bawa dai Allah ke sanar da shi kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ke sanar da shi kaga duk wanda ake wa wahayi to Allah ya sanar da shi amma wanda bawa ya yake masa ko wani ne ya koya maka wani abu dan Allah ya baka fahimta ne amma koyarwar wani ce ina fatan ka fahimta wanda duk ba annabi ba amma annabi ko Allah ne ya sanar da shi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima da aka kuskure ne fassara cewa au allamtahu adam min khalqik cewa kowa ya kirkiro wa Allah suna ya fada dan wai Allah ne ya sanar da shi wannan suna a wannan ba daidai bane ba to sai mu dakata haka abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya galibin tambayoyin ku na yau duk suna da ma'ana kuma suna da alaka an banda guda ɗaya wanda ba ta da dangantaka da abin da muka yi mai tambayar farko yana cewa menene ingancin littafin qawa'idi da kuma sufofin Allah da aka faɗa a cikin sa farko dai littafin qawa'idi duk abin da aka faɗa na sufofin Allah an yi bayanin sufofin ne kamar yadda ka'ida ta tabbatar a mazhabin ash'ira wanda mazhabi ne daga cikin mazhabobi na ahlul kalam mazhabin ash'ira wanda su kuma suna korewa Allah sufofi sai guda bakwai ne suka tabbatar da sam'u da albasaru da alkalamu da al-iradatu da al-hayatu da al-qudratu da menene guda bakwai ne suka tabbatar al-ilmu wadannan su kadai suka tabbatar sauran suna yin tawilin su kamar suna yin tawilin mahabba inna Allaha yuhibbul ladina sasace ba wai yana so ba dan soyayya ta dan adalci ya an ce yana so an kamanta shi da adalci sai ce yana bada lada shine ma'anar soyayya din kaman fushi ga riballahu alaihi sisti ma'ana zai masa hukuma dan fushi na dan adam ne yan kamanta shi da fushi yan kamanta an ce ya sufanta da fushi yan kamanta shi da dan adam sai ta kai shi dai qawaidi abinda duk ya kunsa na shirin tauhidi ba gina shi akan koyarwar sunna ba bai dace da qur'ani da hadisi ba sufofi guda bakwai din nan su kadai suka yi imani da su kuma su kadai aka tabbatar kun gane da kyau kuma har yanzu ka tambaye kowane malami a nan garin waye ya rubuta qawaidi har yanzu ba san kowa ya rubuta ba duk Najeriya ba wanda ya san wanda ya rubuta qawaidi kowa kai ganshi ana sayarwa ko aka so kurmi ko baki masallacin juma'a da cikin gari ba suna wannan wanda ya buga kenan wani waye ya sar tijani a wannan wanda ya buga ne bugawa daban, wallafawa daban, waye ya wallafa? A takaice dai gaskiya wannan abin da ya kunsa bayanin tauhidi ne, amma ba a mazhabin ahlus sunna wal jama'a ba, ba a tsarin koyarwar Qur'ani da hadisi ba, ba a tsarin koyarwar sahabbai da tabi'ai ba. Madadinsa in kana so ka fahimci tauhidi, ka karanta muqaddimar mai risala Abu Zaid al-Qayrawani. Wannan muqaddima ce mai kyau kan tauhidi akan mazhabin ahlus sunna wal jama'a. Akwai ma waɗanda suka yi rubuce-rubuce suka yi sharhin wannan muqaddimar. Akwai thesis ma da wani ɗalibi ya rubuta a abin nan Umm al-Qura University a Makka, sharhi ne na wannan muqaddimar risala yayi abin nan dinsa akai katal littafi akai, saboda aqida ce ta sahabbai ta tabi'ai tabi'ut tabi'i, da wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a. Saboda haka duk wanda zai karanci tauhidi yana da kyau ya fara da ita. Mutukar malami zai karanta ma ita daidai, to zaka fahimci aqida gurgudan hali. In kai ka kasa fahimta, to amma karkatacciyar fassara kenan. Amma kawaidi ba za ka taɓa fahimtar aqida ba ko tauhidi ta fuskar kawaidi. Kuma siffofin da aka bi Allah da cewa kaza kaza, al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu bin nafsi wa kaza wa kaza, duk waɗannan babu inda Allah ya tabbatar kansa wannan siffofin. A can ƙarshe kuma aka zo arshada, wanda ake cewa yawa aka fi ki ba sanin Allah ba. To duk wanda ya karanta arshada ko ba zai taɓa sanin Allah ba. Kun gane da kyau, dan za a ce baya dama, baya hagu, la yaminun, wala shimadun, wala fokun, wala tahatun, wala. Kaga an koye shi ne babu. Da an ce babu dama, babu, baya hagu, baya sama, baya ƙasa, baya ciki, baya waje, shi ba duka bane, shi ba shashi bane. To gaba ɗaya an kore ne, babu ne. Ai matsayinsa kamar kakakin kotu zai na kotu. Misali matsayinsa ne mutum ya zo ya ce maka, akwai shimfiɗa cikin masallacin nan, amma ba ta ciki, ba ta waje, ba ta hagu, ba ta dama, ba ta sama, ba ta ƙasa, amma kuma akwai dai shimfiɗar tana nan a ciki. Ai kuka da wawara ke. To abin da ya fi dace kenan. Sai su ce Allah yana ko'ina, amma sai su ce kuma baya sama, baya ƙasa, baya ciki, baya waje, baya dama, baya hagu, yana ko'ina. Ka ji dan girman Allah wannan abu. Wane irin hankali ne zai iya karɓan wannan? Shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa al-mu'attilu ya'budu adaman, duk wanda yake kore siffofin Allah kamar yana bauta babu ne. Babu yake bautawa. To baya ciki, baya waje, baya sama, baya ƙasa, baya hagu, baya dama, baya kaza, baya kaza. Kaga babu ne. To me yake bautawa? Babu yake bautawa. Wanda wannan shine mafi munin hukunci da hankali ya taba kaiwa zuwa gare shi. Hankali bai taba yin tunani ba, ya je wani sakamako mafi muni a duniya sama da wannan tunanin. Kun fahimta da kyau? Da haka duk mai son ya fahimci tauhidi, ayoyin Al-Qur'ani galibin su akan tauhidi suke. Hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam galibin su akan tauhidi suke. Sai ka samu sharhi na sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, wanda an samu littattafai tun shekara 100-200 farko da malamai suka yi rubuce-rubuce a kai, 300 farko da malamai suka yi rubuce-rubuce a kai, kitabu sunna na Imam al-Barbahari, kitabu sunna na Imam al-Khallal, kitabu tauhid na Sa'id ibn Usman ad-Darimi ko Usman ibn Sa'id ad-Darimi, kitabun menene ga sunan wurin sai Imam al-Hakim an-Naisaburi, ga kitabu tauhid cikin sahih al-Bukhari hadisi ne, gashi nan littafin masu tarin yawa wanda magabata suka rubuta mana, wanda mutum zai fahimci tauhidi da shi, wanda idan mutum bai karanta wannan ba zai taɓa fahimtar tauhidi ba. Allah ya tsare mu. Wani nake cewa al-abadiyyu da al-azaliyyu, wannan sunayen na Allah ba wai ana nufin sunayen Allah bane. Shi yasa da cikin karatun mu kuma tabbata ke cewa babin ba da labari ya sha babin ya sha bamban da babin tabbatar da suna ko sifa. Idan zaka ce kaza sunan Allah ne ko kaza sifa ne na Allah, to dole sai da me nassi na Qur'ani ko hadisi. Amma wajen ba da labari, Ubangiji ta'ala abadiyyun ne. Kaga nan ba suna ka badar ba. Ba da labari kake game da Allah cewa abadiyun ne azaliyun. Idan an ce abadiyun, wanda baya da ƙarshe, azaliyun wanda baya da farko, shine ma'anar su a larabci. To idan aka tambaye ka halal abadiyu wal azaliyu ismani min asma'illahi ta'ala, sai ka ce a'a, lakinnana nukhbiru anillahi ta'ala bi annahu azali abadi. Kun fahimci wannan da kyau? To babin al akhbar ya saba man da bab at tasmiyati wal ittisaf. wannan yake cewa wai kakarsa ce take yin duba, kuma yayi mata nasiha ta kije, har ma ya taba sace kayan duban ya kona, amma labari ya zo masa tana yi. To yanzu me za a bashi shawara wai yayi? Ga kuma canfe-canfe da shawara da abubuwa da marasa abin nan, kar ka gajiya wajen yi mata wazi da yi mata gargadi. Illar shi ne yadda bayanin kake nunawa kana nesa da ita, kila idan ka tafi ba kuma wanda yake dorawa akan inda ka tsaya kan wazinka har sai ran da ka sake kobawa. To kaga kuwa tunda babu wannan wanda ke tare, wanda suke tare da ita da gobe sun za su yi tasiri wajen gudanar da rayuwarta, da kai kana da halin da za ka rike ta inda kake, ya kamata ka dauko ta ka kawo ta, ko da ba ka rike ta dindindin ba, cewa ya kamata ki zo dai mu dan danki kwana biyu ki koma. Kullum kana sa mata tafsiri da kitabu tauhid da karatun Tirmidhi da Bukhari, safa da yamma ta karya da shi ta kwanta da shi. Babu yadda sai iya diranta, in gama gaskiya. To kaga wannan canja mata environment yana da matukar muhimmanci. In mutum na zaune garin da barna take, in ba ka canja masa ba da wuya iya bari. Inda in ga mata wa'azi ka tafi ka bari, me yasa har musuluntar da mutane yake zuwa a yi? Amma ya an bar su ba malami da ƙarshe kuma su yi me? Sake koma ruwa. Da haka dai shawara ta ke ta, ko dai ka samu wanda zai rika karantar da ita, ko da kai baka nan cikin ƙannanka da suke tare da ita kamar yadda ka faɗa, ko kuma kai dabara ka ɗauko ta ka kawo ta wajenka ta zo ko wani ɗan watanni da sauransu, don saboda ka gina ta akan abin da yake na gaskiya. Ko da ko kuma idan kana can ɗin akwai tabir, ko da a rinka yawan aika mata da kasa karatu wanda ka san za ta iya fahimta. An fahimta ko? Ba mai zafi da yawa ba, a'a wanda dai za ta iya fahimta, a matakin ta kila ba ta fahimci mai zafi sosai ba. Idan hankali, idan aka fara da mai sauki-sauki zata yi saurara. Ai shi Qur'ani da hadisi fitra ce da aka halitta dan adam a kai. Ko yaya aka faɗa tun yana inkari sai ka ji to abin fa yayi kama da gaskiya, to sai dai kuma ai izala ne. Ya abin yayi kama da gaskiya, amma fa kawai gararin shi na soyayya izala. Ayo, ai ita ta ma jahilci ma mai duba tun farko. Ai wanda ake falan ma zagu a zagar lafulawa muna magana kansa malami ne, ya san gaskiya ya kauce da gangan. To shi ne ko da ya so ya dawo daga ƙarshe da wuya kaga ya dawo. Amma mutumin da yake abu bisa ga jahilci, ai wannan ba falan ma zagu a zagar lafulawa kuma ce. Wannan aya tana magana kan malaman da sun san gaskiya suka kauce mata. Wannan yake cewa ka ce kowane suna na Allah ya kunshi sifa. To yanzu Allahu mai tace sifar da za a iya fahimta karkashin Allahu, shi ne suka ce ma'anan Allahu al-ma'aluhu bi haqqin wal ma'aluhu huwa al-ma'bud, wanda ake bautawa. An gane ko? Ilahun bi ma'ana ma'luh, sai zanto fi'alun bi ma'ana maf'ul, kenan ismul maf'ul ne wanda ake bautawa, yana daga cikin siffarsa ana bautata masa. Haka dai kun shi sifar kenan. Kowane suna yana ɗauke da sifa, amma ba kowace sifa ce ake kirkiro suna ƙarƙashinta ba. Ƙa'idar ahlus sunna wal jama'a kenan, dukkan suna akwai sifa cikinsa, amma shin kowace sifa za mu tsago suna ƙarƙashinta? A'a. Kamar wace waja'a rabbuka, kaga za a fi limadin ya kunshi sifanta Allah da almaji, to amma shin ya halatta mu ce yana daga cikin sunan Allah alja'i? Bai halatta ba. Hal yanzu nuna in ya atiyamu Allah yana kunshi sunan Allah, ya kunshi sifar Allah al-itiyan, to amma shin yana daga cikin sunayen Allah al-ati? A'a. Wala yanzuru Allah ila yawmil qiyamati, shin yana daga cikin sunayen Allah an-naziru? La. Ka'idar shine ma min ismin illa wa tadammuna sifatan lakin laysat kullu sifatin yushtaqu minha al-ism, ba kowace sifa ce, laysat kullu sifatin yushtaqu minha al-ism, ba kowace sifa ce ake tsagar suna karkashin ta ba. Wannan yake ta jerin sunayen Allah da aka da suka da aka kawo cikin wani hadisi, shin sai inganta ko ba sai inganta ba? Hadisi 79, idan har wannan sun inganta to me yasa ake kore albaki? Wannan tambayar mun yi ta tun kwanaki, wani halin tafi ya zo nan gurin ya mana ta malam Abdulwahab ha umukura uki tabiya, ko karanta muka yi masa bayani kila baka nan kai. Hadisin Tirmidhi da ya kunshi wannan suna ya 99 a jere, hadisi ne dhaifi. amma sunayen da ke ciki fa kowanne sai mu dauke shi mu gora shi da aya da kuma hadisi sahihi. Duk wanda ya tsaya karkashin aya ta Qur'ani ko hadisi sahihi to ya tsira, wanda ko bai tsaya ba to bai tsira ba. Yanzu albaki baka da hadisi sahihi ko aya da take sunan Allah ne albaki, da haka sai zanto sanyawa Allah suna albaki yana cikin ilhadi cikin sunayen Allah. Da Allah ce wa zarar ladina yulhiduna fi asma'ihi sayyiduna ma kanu ya'malun, yana cikin kirkire yana cikin kage, a antum a'lamu amilla, shin ku ne kuka fi sanin me dace Allah ya sawa kansa suna da shi ko shi ne ya sani? To tunda bai sani ba bai fada ba kai, dan me kai ka kawo? Kamar kana nufin ya Allah ga wani suna ya dace da kai, duk da cewa baka fada ba cikin Qur'ani ko hadisi, amma dai ya dace da kai albaki. Yanzu wannan bai zama abinnan ba, bai zama shi shige ba cikin lamarin Allah. Albaki wanda yake wanzuwa, wato ku gane sunayen Allah akwai kamala a cikin ta kowace fuska. Shi yasa da Al-Qadimu da Albaki Allah bai ambace su ba matsayin sunayensa cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce. Domin saboda mai Allah yana siffanta kansa da abin da yake daukan cikakkiyar ma'ana. Idan ka ce Al-Qadim yana daukan ma'ana guda biyu. Al-Qadim abin da ya dade, ko da ko yana da farko. Da haka sai ka ce haza baitun qadim wa haza kitabun, me kake nufi da qadim? Ya kon biyu, amma kana nufin baya da farko? Baka nufin baya da farko. Da haka Allah ya siffanta halitta da cewa al-qadim, wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun al-qadim. Al-urjun ai shine abun dabino wanda ke idan ya bushe sai ga kantare kamar wata sabuwar tsayuwa. To wannan al-urjun din abin dabino fararre ne ko mura farko ne? Amma da haka Allah siffanta shi da me? Al-qadim. Kaga ya kon bi ne kawai, ba yana nan baya da farko bane ba. Da haka baka siffanta Allah ala wajhil itlaq cewa qadim, amma tun babul akhbar illa bari kake bayarwa game da Allah qadim, kuma ya zanto a zuci kana nufin qadimun din alladhi qadamuhu la awwaliyata lahu, wanda baya da farko a kudratin cikin zuciya ka kake nufi. To shikenan wannan sai a ce labari ka bayar ba suna ne ka tabbatar ba, kamar yadda muka faɗa tun da su. Kun bai tunan da kyau? To idan ka ce kuma albaki shi kuma wanda ya saura ko wanda ya rage, an fahimta ku? To albaki ne kuma ba koyaushe ne yake zantowa wanda ya zanto baya da ƙarshe ba, albaki ne kawai wanda ya rage bayan tafiyar wanda ya gabace shi. An gane ku? Dan Allah yana maganar kisar Annabi Nuhu alaihi salam, fa anjina wa mamma huwa jama'in summa garqana, fa anjina wa mamma huwa filkil mashi wan summa garqana ba'dul baqin. Suna da saura yanzu ko ba su da saura? Akwai su yanzu? Babu. Hal tara lahum min baqiya? Amma Allah ya sa musu suna albaquna. Kun fahimta da kyau? To da haka dai ba za ka siffanta Allah ba sai da abin da ya siffanta kansa, shine takaitaccen magana. Amma da duk sharhi dan kusan to mana ne, amma gaskiyar labari baka baiwa Allah suna ko siffa sai abin da Allah ya siffanta kansa da shi, ko abin da ya tabbatar ma Annabi ya siffanta shi da shi. Amma da kace to at-tayyib, wannan sai mu ce ai ba dan wannan hadisin na Tirmidhi wanda kace Allah suna at-tayyib, saboda wannan hadisin daban na Abu Huraira, inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu, kaga ya inganta ta hannun hadisi sahihi, ba madogaran mu shine wancan zaifin ba. Wannan kuma yake cewa kai maganar wani littafi da ya shafi haƙoƙi goma, me ya sunan littafin? Ai na faɗa tun ranan, sunan shi huququn da'at ilayha al-fitra wa qarraratha ash-shari'a. Huququn da'at ilayha al-fitra wa qarraratha ash-shari'a, wato littafin Muhammad bin Salih al-Utsaimin kenan. Karamin littafi ne dan bai ba da girma sosai. A cikin wata daga cikin tambayoyinsa yake cewa wai kai maganar Sayyid Kutub yayi menene? Ba Sayyid Kutub bane, ce Muhammad Kutub, kuma na faɗa sunan littafin sa shi ma mafahimu yan bagai an tusaha. Tun makon da ya wuce ina magana kan wanda suke wofuntar da aqida wajen kokarin yada musulunci ko ciyar da shi gaba ko kafa daular musulunci. Duk wanda ya yada aqida yace zai kafa daular musulunci, to yana fata lokaci ba zai iya ba, kuma shirme yake. Dole sai ya dauki aqida ita ce a gaba, dan akan me zaka yi gini in babu harsashin gini? Shi wannan musulunci gaba daya buniyal islamu ala maza, menene abu na farko? shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, to mutane sun karyata, sai ka zo kana son yanzu kafin a gyara ta su yi sallah, kafin a gyara ta su yi zakka, su yi azumi, daga baya in sun yi wannan azo a gyara ta, sun kare ginin farko shahadati an la ilaha illallah, wanda ke tabbatar da kar a baitawa kowa sai Allah. Na biyu wa shahadati anna muhammadar rasulullah, wanda ke nuna kar aiwa kowa da'a sai manzon Allah. To wajen a sikirayen Allah shi kadai sun ki sai suka hada da wani, su bi manzon Allah shi kadai sai suka ki sai suka bi wani, ko kuma ka zo ku hadu da su ku gina daular musulunci. Wani musulunci? Ba dai wanda annabi ya zo da shi ba, sai dai ku wani abin da ba. Wallahi duk wanda ya ce zai kafa daular musulunci amma a daina maganar tauhidi ko aqida tauhidi na raba kan jama'a, to shi bai ma fahimci musulunci ba. Shi kansa yanzu kamata ya zauna a gida a rinka masa wazi, bai kamata ya ce wa kowa komai ba. Wallahi ba abin da ya fahimta na addini, tantirin jahili kenan. Ina kausasa wannan magana saboda dukkan ma'abuta fanni a duniya ana girmama su da fannin su. In ana taron likitoci nazo zan sa baki za ce ka gaishe da Allah, ba shine mai tafsirin na ga dan kai ba, to ko me sani game da likitanci, kowa san ni ba likita bane ba, kaga ba za su yadda musu kankan ba bai zuwa musu bai. In ana tare ɗan kasuwa, ɗan kasuwa za su ji haushi ma na ce zan zuwa baki, me na sani na kasuwanci ko sai da sayarwa. In ana tare ma duk kowane ma'abuta fanni suna abun su ba wanda ya sai sa musu baki. To in ma'abuta ilimin addini, masana Qur'ani da hadisi na magana, sai wani yazo bai san Qur'ani da hadisi ba kuma dole sai ya sa baki, kuma dole sai yayi bayani dan girman Allah ba kakan babu ne ba wannan. So ke dole sai ya sa baki, ba yadda ahliya ne ya sa baki, shi kamata ya kullun ya zanto cikin masu saurari, amma in za a sa baki ya koma gefe guda sai dai ya saurara. Dan musulunci ake magana, musulunci kuma Qur'ani ne, musulunci hadisi ne, ilimi ake magana, ilimi kuma shine qala Allahu qala Rasulullahi kullul ulumi siwal qur'ani musgilatun illa alhaditha wa illa alfiqha fi ddini. Wannan shine magana, qur'ani hadisi fiqhu cikin addini. Haka Imam Shafi'i ya faɗa, al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwahu waswasu shayatin. Wannan yake cewa munaya min ad-dunya ulumun abuthuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri du'a'un ila alqur'ani والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر في حديثي قراني duk inda malamin suka magana ilimi haka ne. To kai a hadisi baka taba tsaya wurin malami ya karantar da kai arba wani hadisi ko riyadu salihin ko muwatta ko bukhari ko muslim ba, baka taba yin wannan ba. Arba wani hadisi kaje ka fanso, dan shi ne ake cewa fansa a kasar Hausa, ba a ce an sai littafin addini, ya ce an fansa. To ai wannan wulakanta ma kai kace ka fansa, ma'ana yana wurin kafiri ka fanso shi dan kare wulakanta. Littafi ka dauka na fasaran Hausa na rubuta hadisi ka duba, Qur'ani tarjuman Hausa ka duba, daga nan sai ka karanta mujalla kawai sai ka zama malami. Kariki dai kawai ka zama malami, ka karanta mujalla ka saurari BBC ka ji labarai siyasar duniya kawai sai ka zama malami. Ka bai wa mutane labarai minti 30 aya cikin minti 2 ko 3 da fasaran ta Hausa ko ta Yusuf Ali da Turanci, shikenan sai mutum ya zama malami. Allah ya tsare mu. Wannan kuma yake cewa a cikin dai maganar sa yake cewa wai iyayensa sun hana shi zuwa nan masallacin wurin karatu, saboda an ce in yana zuwa nan za a batar da shi. To wai yaya ya kamata a yi, wace shawara za ku ba shi? Tunda ka zo nan guda ai ka gama, yanzu da fatan ka zo bai da baka rubuta wannan ba. Ana yi wa iyaye da'a cikin abin da duk bai zama saban Allah ba, amma duk abin da zanto akwai saba wa Allah to ba a yi wa iyaye da'a a ciki. Iyayenka su ce kar ka je makaranta ba wai wannan gurin ba, duk inda za a karanta Qur'ani da hadisi kar ka dauka muna ta'assubanci ga masallacinmu. Duk inda za a karantar da kai Qur'ani da hadisi bisa ga tsarin sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, iyayenka suka ce kar ka je, to ba saba musu bane in ka je, domin zuwanka da'a ne ga Allah, wanda da'a ga Allah kuma shi Allah ya fi girman haƙƙi a kanka sama da su iyaye. Ka koyi addini ka bauta Allah, wannan haƙƙin Allah ne. Su iyaye kyautatawa aka ce ai musu, akwai banbanci tsakanin bauta ku da kyautatawa. Allah ake wa bauta, su iyaye a musu me? Da'a da ihsani. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بوتا دا إحساني كو بادين سكبا سو إياي إحساني أكتر كيموسو كما يمس إحسان دنيا تقري وننو إنا سكين بوتا ألا دن تو بوتا تاما ألا دن كمشيني أبندي فكوما يجرما da haka idan iyayen da suka ce karka je wuri kaza karka je wuri kaza kuma wurin in ka je zaka karu ta fuskar addinin ka gadan kai ne bayara ne Beirut Road ne kowanne masallaci ne da masoya Allah da annabi suke karantar da Qur'ani da hadisi to iyayen ka ba su sana ka zuwa ba kuma dan ka je wannan ba nuna kai sabo baka da sabon komai dan sun tsine maka ba abin da zai maka ka san a kasar Hausa iyaye sai su ce za su tsine mu su Allah ba zalimin sarki bane ba haka da ka sun tsine sai a karba ko suna da gaskiya ma suka tsine ba lalle ne Allah karba ba dan facin rai na iya sa danka ya maka wani abu danka dan facin rai ya sa ka tsine masa yanzu nan mace za ta kama danta da duka da kira kwace shi Allah wadaranka ai dai yaron zamani ka haife shi baka haifa halinsa ba amma da ta ji waje ya tsala kuka wani ya ci zalunsa za ta daura rigata dawar gelle ta fito ai bala'i da ita ba sai ta tambaye izinin miji ba tsine wanda sai dazuwa ta yi me to shine Allah yake cewa irin wannan tsinewa addu'a mummuna Allah ba ya saurin karba ta walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum da Allah na gaggawar ansa addu'a sharri irin yadda yake gaggawar ansa ta alkhairi da yanzu ba kowa a ban kasa dan da wuya a samu wanda iyayensa ba su yi Allah ba da ko a zuci to amma ba Allah ba ya karba sai kyalisa ya san fasir ne yan anjima za su huce to balantana kan kana kan Qur'ani da hadisi yo dan ba fiya tsinewa me zai maka ba abin da zai maka annabi fa kaiwa biyayya da shi da haka ba za ka kwata ba haka za ka karasa misalin ba to wannan shine abin da zamu iya ansawa cikin tambayoyin yanzu akwai waɗansu masu muhimmanci guda biyu amma a bar su sai mako na sama in Allah ya kai mu sannan akwai wanda ya kara tunatar da ni game da wani littafi da aka kawo mai in duba na ce zan duba mako mai zuwa kuma na manta saboda haka littafin yana nan a ajiye ba wai ɓataye ba insha Allah mako na lokaci na gaba insha Allah kenan mu tashi a kansa wani littafi ne da aka yi wai tambayoyi guda 25 game da ɗariƙa da izala na karanta shi a gurguje akwai abubuwa wanda suke na daidai akwai kuma abubuwa waɗanda suke na kuskure a cikin littafin idan Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ma abin da tsa kuma ladi mai zuwa babu karatu saboda yana dab da sallah saboda hutun sallah sai Allah ya kai mu bayan sallah ne za a fadi ranar da za a dawo karatu amma Laraba mai zuwa akwai tafsir na masallacin Beirut Road idan Allah ya kai mu wanda daga shi zamu rufe kuma duk sai bayan sallah gaba daya a jibi talata akwai fadakarwa da za a yi game da layya da sallar idi da hukuncen da suke da alaka da wannan a masallacin yan kaba ba anan masallacin ba a masallacin wato ansarullah na yan kaba sai masallacin su malam nuhu masallacin su malam sa'idu jibi idan Allah ya kai mu ni da malam abdulhab da kuma wadansu yan uwa za a yi wannan fadakarwa daga magariba zuwa isha'i wannan masallaci ga wanda bai taba zuwa ba indai ka san gidan tanko ya kasai to magana ta kare da ka kalli gidan tanko ya kasai daga arewa duk titin da ka ga ya shiga arewa to zai kai ka har kofar makarantar duk wanda kace ina makaranta da islamiya za a nuna maka shikenan nan ne wurin idan Allah ya kai mu sannan kuma muna kara tunatar da yan uwa musulmi kamar yadda bare da bare waccan muka nemi sadaka a wurin ku ta fatu na layya haka wannan shekarar ma akwai wannan tsarin wato kwamitin masallaci na mika kokon barasa dangane duk wanda suka yi niyya dan waɗannan fatutun sukan taimaka idan an sayar wajen gudanar da waɗansu al'amura imma wanda suka shafi masallaci ko makaranta ko duka biyun gaba daya dan haka ranan sallah duk wanda yake da niyyar kawo wannan fata sai ya taimaka ya kawo sadaka zai samu wanda zai karba a nan cikin harabar makaranta insha Allah Allah shi ba da ikon taimaka assalamu alaikum
dinin shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايها كيما السلام عليكم ورحمة الله بلكم مدى سدواء أولا يمتنا أصبر شاكرا بوتن ذو القيدة وتن شاكرا a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 6 ga watan 3 watan Mars a wannan shekara ta 1419. Dan ci gaba da darasin littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 2. Idan ba manta ba, a darasin da ya gabata mun karanta muqaddimar littafin, da kuma mun shiga babin farko shine babul ikhlas wa ihdar an-niyya fi jami'il a'mal wal aqwal al barizati wal khafiyya. Mun karanta ayoyin da aka kazanto mabudi na wannan babi, sannan kuma mun karanta hadisin Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab, wato hadisin Bukhari da Muslim, wanda a ciki muka bayyana marwayatan hadisin sunan Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Ju'fi al-Bukhari. Al-Ju'fi dangantaka ce zuwa ga daya daga cikin kakanninsa Al-Bardizba, dan da can mutumin Farisa ne, yana kan addinin Majusanci, sai ya musulunta a wuri gwamnati dake garin Bukhara wanda ake kiransa Al-Yaman al-Ju'fi, Yaman al-Ju'fi. To sai aka danganta babansa zuwa ga wannan kabila ta Ju'fa, amma ba ita ce asalin kabilarsa ba, dan sun musulunta a hannunsa, wato kakansa ya musulunta a hannunsa. To a takaice dai muka karanta kuma hadisin Ummul Mu'minin Aisha, hadisi na 2, yau za mu tashi cikin hadisi na 3 a wannan babi, haka ne ko? Wa an Aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idza stumtirtum famfiru, muttafaqun alayhi. Wa ma'nahu la hijrata min makkah li'annaha sarat dar islam. Wannan hadisi shi ma an karbo daga Aisha, Allah shi kare da gare ta. Aisha ita ce Siddiqa bintu Siddiq, wato mai gaskiya, ƴar mai gaskiya, ya ce ga Abubakar Siddiq. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta a jerin matansa ita ce ta uku, domin matansa ta farko Khadija, daga nan sai ta biyu Sauda bintu Zam'a, ta uku su Aisha, Allah shi kare da gare ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana yar shekaru 6 kacal a duniya, ya rage shekaru 3 kafin hijira zuwa Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar ta tana da shekaru 18 kacal a duniya shekarun da suka gabata. Amma tare da haka, saboda kokolwa da Ubangiji ta'ala ya gata, ta haddace hadisan Annabi masu tarin yawa. Wadansu suka ce hadisai 2,210, wadansu malami suka ce 1,110. Sun da yi saɓani a takaice da abinda ta haddace ya wuce 1,000. Tana cikin mutane 7 da suka fi kowa haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira, Sa'd bin Abi Waqqas, Aisha radiyallahu ta'ala anha, Jabir dan Abdullahi, Anas dan Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Suna ake kira as-sab'atul mukthiruna, mutum 7 waɗanda suka fi kowa haddace hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi malamin yake cewa سبع من الصحب فوق الألف قد نزلوا قد فسبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذبن عمر صديقة يا عائشة كذا وابن عباس كذبن عمر أنكر بودة عائشة الله سكالة تابريتا سنة رفل الله ميتارين جوا قالت تي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذن الله تعالى دعوتي الله تبت بريشياتي لا هجرة بعد الفتح باب هجرة بعد الفتح باين ألغى أنبود مكة ولكن جهاد ونية سيدي أبن ديك سامم شين جهادي دكما نية تقري باب هجرة باين ألغى أنبود مكة amma dai jihadi yana nan, haka kuma niyya ta gari tana nan. Abinda ake nufi da hijira, mutum ya tashi daga garin da yake na kafirci ya gudu zuwa garin da yake na musulunci, wannan shi ne hijira. Tashi daga garin kafirci zuwa garin musulunci, wannan shi ne hijira. To sai malamai suka yi saɓani kan cewa yaushe ne gari zai ansa sunan garin musulunci, ta yadda har za a bukaci kai hijira zuwa gare shi. Yaushe ne gari zai ansa sunan garin kafirci, ta yadda har za a bukaci ka guje masa kai hijira ka bar shi. To sai suka sabani zuwa gida biyu. Waɗansu malamai suka ce shi gari yana ansa sunan musulunci yayin da ya zanto mafiya rinjayen waɗanda ke cikinsa musulmi ne. Wannan baya ana a samu daidaiku cikin Yahudu da Nasara da masu sauran addini. Amma mafiya rinjayen mutanen cikinsa kila 60, 70, 80 har zuwa 90 cikin 100 musulmai ne. Amma akwai kashi 10 ko 15 ko wani makamancin haka wanda suke ba musulmai ba. Wannan gari ya zama garin me kenan? Garin musulunci. In mafiya rinjayensa suka zanto kafirai ne, wannan gari ya zama garin me kenan? Garin kafirci. To dan saboda haka waɗansu malaman abinda suka yi izina da shi shine mutane. Waɗansu malaman kuwa magana ta biyu kenan suka ce gari yana ansa sunan musulunci idan constitution din da ke gudanar da rayuwar jama'a ya zanto qala Allahu qala Rasulullahi. Qur'ani da hadisi shine tsayarin da ke tuka gudanar rayuwa a garin, to gari ya zama garin musulunci. Ko da kuwa mafiya yawa daga cikin mazauna cikinsu ba musulmi bane ba, amma ana aiki da Qur'ani da hadisi. Gari ko yana ansa sunan garin kafirci yayin da ya zanto abin da yake gudanar da garin ta fuskar mulki ba Qur'ani bane ba hadisi bane ba, ko da kuwa ɗaiɗai kun ƴan ƙasa mafiya yawa su sun zanto. Ina ba kun fahimta? To kan ko ne abu abin da ya kalla? Waɗansu abin da suka kalla kundin tsarin mulki, waɗansu abin da suka kalla yawan jama'a. A gaskiya magana mai ƙarfi daga cikin waɗannan maganganu kowace suna da ƙarfi, kowace aka lura dalilanta tana da ƙarfi. Dan ba ka zo ka kalli gari kasancewar ba sa aiki da shaidar Allah ka ce duk ba musulmi ba da su ba zai yiwu ba. Ba ka zuwa kuma ka kalli gari ana aiki da Qur'ani da hadisi a matsayin dokar ƙasa ka ce wannan garin ba na musulunci bane ba, ga ko Qur'ani da hadisi ke hukunta shi. Ina fata mun fahimta. To a takaice dai idan gari ya zanto gari na kafirci ne, ba daga kasancewarsa garin kafirci ba ka tilasta ba ka yi hijira, sai ba ka da ƴancin addini a ciki. Ba ku da daman ku yi sallah, ba ku da daman ku gina makarantar islamiyya, ba ku da daman ku gina masallaci na khamsu salawat ko na juma'a, ba ku da daman tsayar da sallolin idi din nan karama ko babba, sauran al'amura da suka shafi musulunci duk ba ku da ikon yi. To ya zama tilas mutum ya hijira daga wannan garin zuwa garin da zai sami ikon yin ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata. Ina fata mun fahimta. Amma idan duk kuna da damar yin wannan, constitution ya kasance ba na musulunci ba, to wannan kokari za ku yi ku sauya, domin wato ainihin kasancewar ku mafiya yawan ku musulmi, kuma kuna ayyuka na musulunci, sallah, zakka, aikin hajji, gurgudan hali, wannan kenan za ku yi tsaye da shari'ar Allah in kuna su. Ya zama dole kenan a fahimtar da daidaiku musulmi fahimtar addinin musulunci don su ɗabbaka shi a cikin wato tsarin rayuwarsu gaba ɗaya. Allah shi mana gaban katar. La hijrata ba'da al-fath, babu hijira bayan an riga an buɗe Makka. Abin nufi yin hijira daga Makka zuwa Madina ta riga ta yanke da zaran an buɗe Makka. Ba halin ka ce zaka bar Makka ka tafi Madina, domin abin da ke sa a guje wa Makka a da can din saboda Makka kafirai ne suka rinjaye a ciki. Amma yayin da aka zo aka yi fatawa Makka a shekara ta 8 bayan hijira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Makka cikin nasara, mukarramar mu'azzazan, abin girmamawa, abin darjantawa, bayan ko da an fitar da shi daga garin. Amma Allah ya shigo da shi daga garin ta hanyar nasara, kuma jama'a suka zo suna shiga musulunci kungiya kungiya, jama'a jama'a, tawaga tawaga, kaga mafiya rinjayen mutanen Makka sun zama musulmi. To a nan ne zaka guje musu, kaje ina? An zo gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba 360, adadin kwanan shekara shine adadin yawan gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba. Annabi ya zo ya sa sanda yana ture su ɗaya-ɗaya suna faɗuwa, yana cewa ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, yana rubuce su gaba ɗaya. To ka gudu ka je ina? Ai tauhidi ya riga ya kankama, shine ma'anar la hijrata ba'da al-jihadi ba'da al-fath, walakin jihadun waniyya, sai dai akwai jihadi. Wato shi jihadi ba a rusa shi, shar'antaccen abu ne har ya zuwa ranar tashin kiyama, kamar da wannan zabi sai suka nuna waniya, sannan kuma akwai niyya, kyakkyawan niyya da mutum zai yi ko da bai samu dawar aiwatar da ita a aikace ba, niyyar ta zuci za a ba mutum lada a kai. Kai niyyar aikata alkhairi a zuciyarka, sai wani uzuri ya hana ka, ya dabaibaye ka aiwatar da alkhairin ba dan zaɓinka ba sai dan uzurin ya fi ƙarfinka, zuciyarka na san alkhairin amma